أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. بارك الله في المسلمين والمتعري أول من صلى من أسد ساقن غيس واتا الدين المسلم ساقن غيس وانجان الجنة. تحييتهم يوم يلقونه سلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munagode wa mahaliccin mu Allah mai kowa mai komai da ya hukunta maka kasance rayayyu a wannan safiya ta Laraba, wacce take yau a 5 ga lissafin Ramadan. Hijiran biyayyen halitta, farin jakada, annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda yake daidai da yau 5 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025. Kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba, wanda jiya in za mu iya tunawa mun tsaya akan aya mai lamba ta 219, za mu ci gaba zuwa ta 220, wanda ina ga Rama zai mai ta mana karatu 219 din, saboda alakanta da ayan da ke biyu. Allah madaukakin sarki ya ce, yas'alunaka anil khamr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yas'alunaka anil khamr wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم.
Allah ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce, yas'alunaka anil khamr wal maisir. Zuwa ƙarshen wannan aya mun ji bayananta a jiya, da Allah madaukakin sarki a ƙarshen ta ya ce, la'allakum tatafakkaruna, da tsammanin in kun kiyaye bayanan da aka yi, za ku yi tuntuntuni ku shiga taitayenku fi duniya wal akhirah, game da abin da zai faru a gidan duniya da kuma sakamakon ranar lahira. Sai ubangiji madaukakin sarki ya ce, wa yas'alunaka anil yatama, kuma suna maka fatawa, suna son su ji amsa game da yatama marayu. Kul, ka gaya musu, islahun lahum khair, kyautatawa, jiyar da su daɗi, faranta musu, akwai ɗimbin alheri a cikinsa. Wa in tukhalituhum, kuma inda za ku haɗu da su, ku haɗa naku dukiyar da tasu, ku ci gaba da gudanar da harkallan kasuwanci da dukiyanku da ta marayu, matukan dai islahu ake nufi a ciki, to wannan akwai alheri a ciki. Fa ikiwani, kuma yan uwanku ne mutane, yan uwanku da yayan yan uwanku da suka rasu. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah madaukakin sarki ya san su waye a cikin ku masu kyautatawa, su waye kuma a cikin ku wanda za su fada kan dukiyar marayu kamar gobarar daji. su dige nan su dige can su murkushe nan su make can gaba daya sai muke ta gari Allah ya sanna cikin kusuwaye za su dau dukiyar maraya da amana suwaye kuma tun a karan farko za su shiga cikin dukiyar maraya ne da nake siwa da gari ita Ubangiji madaukakin sarki yana bada amsawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tashin hankali da suka shiga game da abin da ya shafi a dukiya ta maraya Allah madaukakin sarki sai ya ce walau sha Allah la a'natakum da Allah ya so da sai ya barku a cikin tashin hankali ya zama ya wahal da ku ku kasa samun nutsuwa game da daukan dukiyar maraya ku hada a cikin taku dukiya din inna allaha ghafurur rahim inna allaha azizun hakim hakika Allah madaukakin sarki azizun mabuwayi hakimu gani wurin hikima ba ku shakka idan mutum ya rasu ya bar tarin dukiya ko kuma ya rasu ya bar ƴaƴa ƙanana da basu balaga ba to nauyin kula da tarbiyyar waɗannan ƴaƴan yara ta a mutane da suke dangin wannan mamaci ne sannan abin yakan gangaro ya fito waje akan haƙƙin yara ta a wuyan ƴan anguwa yakan fantsama yayi nisa ya kai haƙƙin yara ta akan jama'an gari gaba daya haƙƙi yakan zama dole akan dangi makusanta saboda inda wani abu ya bari na azo a gani tabbas za su yi ca a kai domin ganin cewa kowa ya samu nasa kasa to dan haka idan ya bar ahali a yi kokari a dauki waɗannan ahalin a kula da su kamar wannan mai gidan yana raye wanda wannan yawanci shi muka rasa inda za ka ga an samu ɗan daba ko ɗan kalare yawanci za ka samu abin yana faruwa ne saboda ba mamaki jati masa ba ta gida yanzu ya zama maraya ta ɓangaren ruwa ba mamaki iyayensa ne suka rasu sai ya zama na abbaninsa ko kawunansa ba za su ɗauki nauyin kula da shi ba na tarbiyya ilmantarwa da koya masa sana'a da zai riƙa ya dogara da ita wanda wannan yana daga cikin abin da yake jefa al'umma a cikin kaskanci da wulaƙanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mai kula da maraya a ranar alkiyama da ni da shi za mu shiga aljanna ka hatimi in ji manzon Allah ana wa kafilul yatimi da ni da mai ɗaukar nauyin maraya a ranar alkiyama ka hatimi sai nuna as-sababa wal wusta ya tsantsakiya da yarmanuniya kamar haka za mu shiga aljanna da shi kuma a wata ruwaya yace mai daukan dawainiyar maraya lahu wanda haƙƙin kula da wannan marayan ya zama dole sakamakon dan kaninsa ko dan baffarsa wanda dai jinin auratayya tsatso ya hada su a wannan tsari na aure ƴaƴan kawunansa ne ko ƴaƴan baffarsa wanda dai dangi ne na dole shine lahu aulu dai ne ko kuma dan anguwa ne kawai shine lahu dan anguwa ne sai ya ga cewa bai kamata a bar shi lalace ba sai ya dauko shi ya saka shi a cikin nasa ahali yana kula da shi wurin ilmantarwa koya masa sana'a da yadda za a yi dogaro da kansa lalle ne irin wannan abun za mu shiga aljanna ni da shi kamar wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam a hannu guda kada mu dauka abin ya tsaya iya maraya manzon Allah sai ya ce duk wanda mijinta ya mutu ya batta da yara kanana sai wani ya shigo cikin lamarin ta yake kula da ita ita ma wannan Allah madaukakin sarki ba zai bar shi ba as-sa'i ala armilatin wal miskin kal mujahidi fi sabilillah mai kai kawo wurin kula da dawainiyar abinci sutura jinya bukatun komai da ya jibinci mata armila in an ce armila ana nufin matan da mijinta ya rasu ya bar ta da yaya kanana da basu gano zalin balaga ba wanda wani malami da yazo fassara wannan sai ya ce mai kulawa da basawara wanda masu yin social media hala sun gangani sai wata bazawara ta dauka ta dauki muryar malamin ta saka tana dariya tana gogwa da ido wai an ce mai kulawa da bazawara dan haka ita ga bazawara wanda zai kula da ita wanda kuskuren fassaran ya samu mutunci da harshe abinda ake cewa armila ita ce wanda mijinta ya rusa ya bar ta da ƴaƴa kanana da basu balaga ba ba ni babu tana halin dimuwa ya za a yi ta ciyar da su mai kulawa da irin wannan akwai kissosi daban-daban da suka tabbata hatta a wannan shekaru da muke ciki a birnin Makka an samu wanda ya samu abu makamancin irin wannan wanda na saurari wani jawabi da Professor Mansur Isa Elwayi na wani bawan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi dan albashi a Makka dan albashi kuma baya ma zuwa Makka ma'ana baya zuwa dakin Ka'aba kuma balarabe yana karban albashi to sai ya ga wata mata tana bara sai ya je tambaye ta me yasa take bara tace masa ai mijinta ne ya rasu kuma babu wanda yake daukar nauyin su
amma in kun yi baran da kuke samu ta gaya mana sai yace to daga yau baya bukatar ta fita bara duk abin da take bukata din duk wata shi kuma zai dauka ya bata haka kuma ya dinga yi yana daukar wannan dukiya yana bata duk wata an yi albashi yace matukan ne mutu bari ana bin sa albashi ya dauke mata wannan har ma da kai ya daura mata kai to bawan Allah nan ana haka sai wani malami a Madina ya mafarki cewa ga nan wani annabi ya ce a gaya masa shi dan aljanna ne wannan malami ya yi mafarkin sau daya sau biyu daga ƙarshe ya taso daga Madina ya zo Makka yake bincike aka gaya masa yana Jidda ne ya tafi Jidda yana bincike har ya gano yadda mutumin yake amma tunda malami ne zo yake bincike sai ƴan anguwa suke ta mamaki to me ya haɗin malam kuma da wani wanda wani da ɗan san shi irin ƴan duniyar nan baya ma halattar sallan jami'i ƙarshe da ya same shi suka tattauna da shi sai yake ce masa eh shi fa ba wani abin da yake sallah ma sai ya ga dama yake a jami'i sai to akwai wani abin da kake har ya sun yi sallama za su tafi sai ce masa eh malam lalle akwai wani abu guda akwai wata mata a gefe makwabtanmu ne ta kan fita bara ni ban ma sani ba shi mijinta ne ya rasu kuma tana da yara ƙanana sai oh sai ce to shikenan wannan shine dalili dan haka dai wannan mutumin ya dauki wannan saurayi yace su tafi Makka cikin Makka domin su je su yi umara sai shiga an yi umara ya sha ruwan zamzam sai ya zauna yana nafila kafin lokacin da zai yi a shiga sallah ha ba shikenan ba shi wancan yana jiransa malamin kenan kawai yana zaune ne yazo taba shi a shiyar su ya zama da mutum da ya tuba ga duk barnan da yake a baya wancan dawainiyan da yake yi din dawainiyan da yake dauka akan wancan mata ita ta sabbaba masa samun tafiya aljanna a cikin sauki akwai labari da Abdullahi ibn Mubarak ya bayar na wata mata da take da ƴaƴa a gidanta Abdullahi ibn Mubarak yana daga cikin manyan malaman tafsiri wanda zai yi wuya a ce ka zauna a majalisin tafsirin Al-Qur'ani baka ji malamin ya kawo hujja cewa Abdullahi ibn Mubarak ya ce kaza ba Ibn Mubarak wata rana yana bada labari cewa akwai wani a ƙasar Syria ana kiransa Abdullahi shi wannan Abdullahi din mai gyaran takalma ne yana jima yana yin takalma haka dan haka sai ya kudura a ransa cewa zai yi taltalin dukiya da zai je aikin haji duk abin da ya samu sai ya ware abin da zai ce ware guzurin aikin hajin sa tsawon shekaru ya dauka yana wannan har sai da lokacin da guzurin sa ya kai yana kallon zai wadatar da shi ya je ya dawo ba tare da gidansa sun tagayyar ba shikenan matarsa kuma tana da juna biyu a wannan shekara kuma mun san mata masu juna biyu da Ibn Mubarak da kwadayin abin da suka ji ko ma wani iri ne wanda kai ba abun kwadayi ba ne amma su abun sabon kwadayi ne sai suka ji kanshin suyar nama cikin dare sai ta ce mai gidan na ta gashi dare yayi ga kuma ana suyar nama kamshin nan ya cika min hanci ka bar ni in fita in je in binciko a wani gida ne sai ce bari in je in binciko miki ya fita da bin kamshin sai ya gano a gidan makwabtansa shi a matsayinsa ne mai fita fataucci in ya fita baya sanin halin da wannan mata makwabcinsa take ciki to amma yanzu wani dalili ya sa dole sai ya sani da ya zo ya sallama ya dauka namiji zai fito sai ya ga mata ce ta fito suka gaisa ya ce mata ta yi haƙuri ya mata sallama a cikin dare kin ji ƴar uwarki ce matata ta ji kamshin nama da kike soyawa ta ce lalle tana buƙatar zo roƙan mata in zai miki ba ta dan sa a bakinta tana da juna biyu ta ce masa ƙwarai kuwa harka ce wannan na masu juna biyu akwai kwaɗayi da ƙwalama amma ka sani naman da nake soya wannan halalun alaina wa haramun alaikum naman da ni nake soyawa a yau haramun ne a kukuci amma mu abu mu halal ne muke sai ce mata bai gane ba ta ce eh zan maka bayani kwanan mu uku ba mu daura tukunya ba a gidan nan babu abinci dibino da zan kawo ma yara su ci ma babu na fita nema na fita na rasa kuma ga yara kanana ba ni babu ce to na fita a yau ina dawowa sai naga mushen jaki maitatul himar mushen jaki tace na gani akan hanya sai na taho gida a guje na Allah Allah kada wani mai jin shanye jaki na zo na dauki ga na yanko cinya guda to naman da kake jin kamshi wannan naman jaki ne da na yanko mushi na farko tukun na jaki ba a cin sa a musulunci na biyu kuma mushin ya koda ma na rago ne mushe duniya ke an halatta mutum ya ci mushe din idan bukatan hakan ta kai idan tura ta kai bango babu yadda zakai baka da tudun dafawa ya halatta ka ci mushe din domin ka rayu sai ya ce eh lalle ku abin da kika faɗa gaskiya ne wannan nama ku a wurin ku halal ne kuke amma mu abin mu haramu ne sai ya ce mata to ki dakata dan Allah kai kake kofar gidanki ina zuwa ya koma bai wa matansa hakuri ya bata labarin duk abin da ya faru ya sunkiya karkashin gado ya jawo asusunsa da yake yana tafiya aikin hajji ya tattaro ya fasa shi ya zazzage ya kunshi a cikin mayani ya taho ya sallama wa matar tana jiransa ya ce mata ga wannan nama yau din da za ku ci kuɗi yanzu ba abin da zai ku amma daga yau ga wannan kuna hidiman kuna abincin da zaki dauki da wani waɗannan yara ni ko duk lokacin da na fita nema in na samu zan ki muku gari akan abin da na baku a yau irin wannan taimako shi ne muka rasa a yau mutane suke ta gayyara ka ga mace da yara ga ciki ga goyo tana bi shago shago a bakin titi tana neman mutane su taimaka mata wasu ma su gaya mata bakar magana alhali ga abin da ya kamata muke yi to da yi wannan sai ya juya ya daga hannu ya ce Allahumma haza hajji ya ce ya Allah ka gani na yi guzurin zan tafi aikin hajji shekara da shekaru amma dama ba ta samu ba to wannan shi ne aikin hajji haza hajji wannan shi ne aikin hajji abincin marayu da na dauka na baya Allah shi ne aikin hajji na ba zan iya zuwa aikin hajji ba kuma alhali waɗannan suna fama da yiwuwa shi ne Ibn Mubarak asalin abin da ya faru yana kwanci a Kaaba ne sai ya mafarki wasu mala'iku biyu sun sauko mafarkin nasa sai suke magana cewa aikin hajjin bana kan mutane nawa ne suka zo sai ya ce mutum 60,000 ne suka zo mutum 60,000 sai ɗaya mala'ikan ya ce a to ai kuma 60,000 da suka zo duka babu wanda aka karɓi aikin hajjin sa sai mutum ɗaya tak sai ya ce a wane ne mutum ɗaya ji ɗaya sai ya ce shi bai ma zo aikin hajjin ba amma an ba shi ranar aikin hajji waye sunan sa yake ce Abdullahi yana nan a ƙasar Yaman shi yasa shi kuma Ibn Mubarak ya ce bari ya tashi ya je ya ga wane ne wannan Abdullahi ya zo sai yake ba shi labari sai ya ce kware kuwa ka cancanci wannan to yanzu sai ka auna da irin mutanenmu ne yau wanda shi kaman shi ne sarkin Makka duk shekara sai ya je aikin hajji Umara bin Barkati tare da cewa babu wani laifi da mutane su zauna da yunwa da aikin hajjin da zaka je gara ka bai wa mutane abincin da za su ci wannan yafi maka alheri da zuwa aikin hajjin da zaka yi ta yi kai kadai idan har mutane sun wadatu ko malamai suka ce kai ka je aikin hajjin ka biya wa iyayenka da matanka da dangi makwabta da sauransu kai wannan shi yafi akan kai karan kanka kai ta maimaita abin a kanka kai ne bana baɗi ma kai ne wata baɗin ma kai ne to dan haka dai suna tambayar manzon Allah akan marayu yanzu mun ji shi wancan da ya kula da marayu na mata da mijinta ya rasu a wannan shekarun da muke ciki ga abin da ya faru da shi ga kuma Ibn Mubarak abin da ya kawo na wancan da ya kula da mata aikin hajji ne bai je ba ya dauki musulun aikin hajjin ya kula da mata mai rike da marayu to mun fahimci wannan sai mu dawo cikin karatu mu ubangiji madaukakin sarki ce suna tambayar ka game da yatama sai Allah ya ce kul islahun lahum khairu kyautatawa marayu alheri ne a ciki mai dimbin yawan gaske mafi kololuwa shine zaka shiga aljanna mafi sauki kuma a gidan duniya shine ba zaka ta gayyara ba kai matukan kana daukan maraya to Allah madaukakin sarki zai ninninka maka abin da kake samu saboda dawainiyan da kake dauka na wadancan sai Allah maka increment na hanyoyin samun ka kullun kari zaka ke samu saboda kana daukan dawainiyan gajiyayyu raunatattu wanda ba su da katabus duk abin da za su iya sawa a bakin su ubangiji madaukakin sarki yana mana bayani lalle mu kula da dukiya ta maraya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai fa in kyautata wa marayan dukiyar ta sa ku hatta ya baluga ashudda har sai lokacin da marayan ya kai al ashud ma'ana ashud shine lokacin da ya kai hatta iza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana in ji alqur'ani mu da yake malamai sun ce ba sai lalle ya kai shekaru 40 din ba zaka ke iya jarraba su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa tulil yatama ku jarrabi marayu da suke karkashin kulawar ku hatta iza balagun nikah har sai in shekarun aure ya zo musu ma'ana sun balaga wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum idan kun lura cewa waɗannan marayu yanzu sun nutsu sun zama kamilallu ku dau dukiyansu ku ba su Allah madaukakin sarki ya hana ka dau dukiya ta maraya ta bashi ya galgaltar ya lalatar ya salwantar ya tarwatsa dukiyar bata amfane shi ba ta amfani sauran al'umma ba ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا. Idan an ba ku dukiya ta marayu ku rike amana, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce kuna jarraba su. Jarrabawa ɗin malamai sun kawo misalai da yawan gaske. Amma a gajeren takadiri, jarrabawa da za ka yi wa marayu don ka tantance ƙoshin hankalinsu shi ne ka ɗau ga wannan maraya ne, wannan ma maraya ne. Sai ka ɗau dubu ɗaya, dubu ɗaya ka ba su, ka ce ku je ku ɗan yi wani abu da yi. Sai ka ga a cikinsu waye zai kawo maka riba a dubu ɗayan, sannan ba ya kawo riba ba ta wace hanya riban ta ƙaru a kan dubu ɗayan da ka ba shi. To anan zaka gane wannan ya fara shiga hanya, sai ka kara masa wata dubu. Wannan ta yiwu ya dawo ya ce maka eh shi ya je ma bashi ma aka biyo shi. Wato wannan har yanzu da sauransa. Ba za ka ɗau dukiyan ka bashi. To wancan ko indai har ya ci gaba da haka sai ka ɗau dukiyansa kwatakwam ka ce to dama yanzu abin da yake akwai dukiyanku kai da wani kaza ne. Babanku ya wuce bari mun ji wurin alƙali misali ko kuma wurin liman ya raba gado ga abin da naka a wurina shi ma ga nasa. Kai yanzu na lura insha Allah za ka iya riƙe kanka ma ka ce maki wani ga dukiyar da ka ci gaba da yi. Ba a ɗaukar dukiya a ba su domin su je su salwanta, sannan ba a shiga cikin dukiyar kuma gadan-gadan a ci gaba da waraka da ita, domin Allah Maɗaukakin Sarki ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Lalle masu hawa dukiyar marayu da gayya da gangan kawai ya hau da can shi baya cin miyan dage-dage. Amma din daga dukiyar banza to sai ya koma cin kaji kullum yana wurin a bankare layin masu balangu kullum ya ji a fasa masa indomi da kwai ya ci banza ya ci wofi barkatai kudin saka kari. Lalle wannan ya sani duk abin da ya ce gina jikin sannan da shi na dukiyar marayu yana cin wuta ne bal-bal inji Allah Maɗaukakin Sarki. Wasa ya launa sa'ira da sannan za a sa shi a wutar sa'ira. To don haka su sahabban manzon Allah da suka ji an ce su kula da marayu sai ya zama na kowa marayun da suke ƙarƙashinsa da ɗan dukiyarsa ta gado da yake hannunsa sai ya ware yana ƙoƙarin ba su. Shi ne waɗancan ayoyi duka da ƙarin bayani da sharhi suka shigo. Shi ya sa a nan Allah Maɗaukakin Sarki a dunƙule ya ce wa in tukhalituhum fa ikwanukum, in kun haɗa ku da su a cikin dukiyar da kuke gudanarwa ta mallakin da ta marayun da aka ba ku amana, to dama ai ƴan uwanku ne. In kun yi amana Allah Maɗaukakin Sarki ya sani. Shi ya sa ya ce Allah ya san waye mabarnaci a cikin ku wanda zai hau dukiyar da nufin ya ci a yi ta more kura ta mutu a yi wasa, ya kuma san a cikin ku waye zai riƙe dukiyar a matsayin amana don ya goya marayu in sun kawo kan ƙarfinsu ya ɗauki dukiyarsu ya ɗauki kayansu ya ba su. Wanda wannan shi ne muka rasa kamar yadda duk yawanci muna kallo a yanayin rayuwa za mutum zai rasu ya bar ‘ya’yansa ƙanana kuma yana da dukiya, amma daga ƙarshe sai wasu su hau kan dukiyarsu yadda ransu yake so kafin yaransu taso. Sai ka ga sun taso ‘ya’yan alhajiwa ne ko ‘ya’yan malam wane ne mawadacin ko ‘ya’yan dattijo wane ne daga cikin mawadata a unguwa, saboda kawai babaransa shi ke nan wasu sun hau dukiyar sun murƙushe yaran kuma sun koma hali na Allah ya ba ku musamman. Allah Maɗaukakin Sarki ya kare wanda ɗaukan ɗawainiyansu yana daga cikin hanyoyin da suke sabbaba wa mutane samun arziki da zaman lafiya a cikin gari da ma kewaye. Amma cin zarafin marayu yana daga cikin abubuwan da ke haifar da tozarcewa al’umma da kuma tasgaro a ɓangaren ayyukan gona da kuma kasuwanci, domin mutane ne raunana kuma suna daga cikin rukunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, ai ba kwa samun nasara ko a yaƙi ko a harkan ku ta kasuwa ko in kun je abubuwa da kuke gudanarwa ku ga kuna samun ci gaba illa bi du'afaikum, sai a sanadiyyar raunanan cikin ku da kuke kulawa da su. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya mana albarka a rayuwa ya ba mu ikon kulawa da raunanan cikinmu domin mu gudu tare mu tsira tare a gaba, sai Allah ya ce.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
ubangiji maɗaukakin sarki yana mana bayani game da abin da ya shafi aure. Allah ya ce wala tunkihul mushrikati hatta yu'min, kada ku aure mushrikai mata har sai sun yi imani. Wala amatu mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat walau a'jabatkum, ko da ku sun burge kansu ya kai ya kawo kuna kallon za ku iya auren su, to da kun yi hakuri da shi yafi. Wala tunkihul mushrikina, sannan su ma mata din kada su aure mazaje mushrikai hatta yu'minu, har sai sun yi imani. Wala abdul mu'min, da za su aure bawa mai imani khairun min mushrikin walau a'jabakum walau a'jabakum, ko da ku sun burge ulaika yad'una ila an-nar, wadannan sune masu yin kira zuwa ga shiga wuta. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi izni, Allah madaukakin sarki kuma yana kira zuwa ga gidan aljanna da kuma nema bayin sa gafara da cikin izinin sa, idan an yi haka za a samu wannan rahama da jin daidai. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatazakkaruna, Ubangiji madaukakin sarki haka yake bayanin ayoyinsa ga bayi domin su yi tunani yadda ya kamata. Akwai abin lura a wannan bayani da Allah madaukakin sarki ya yi. Idan an ce mushriki su ne waɗanda suke sanya wa Allah abokin tarayya, masu bauta ma wani Allah, shi yake cewa mushriki. Akwai bambanci tsakanin ahlul kitabi da kuma mushriki. Ahlul kitabi shi ne wanda yake riƙe da wani littafi da yake gabanin Al-Qur'ani kuma yana aiki da shi yadda ya kamata, wannan su ake cewa ahlul kitab. Mushriki kuma shi ne mai bauta ma wani kuma bayan Allah, sawa'un ko sai yake bauta mawa ko kuma dan adam ko sassaƙin itace ko dutse da makamantansu ko rana ko duk wani abin da ake bautawa kuma bayan Allah. To da sai ka auna a duniyar nan da kuke ciki, suwa ne yake ahlul kitab, suwa ne mushriki? Ina wannan magana ne saboda yawanci mutane sukan fake da cewa ai an halatta mana auren ahlul kitabi sai ya auro masu bautawa cross, ko tun tube suka yi za su yi haka, cross din ya kare su, su ma mushrikai. Babu ahlul kitabi a yanzu, ai mushrikai ne waɗannan, kan ta gari mushrikai masu bautawa cross. In kana shakka kuma shiga cikin Alƙur'ani, Allah zai biya maka. Na ce su kafirai ne, Allah ya ce lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina, basu zama kafirai ba. Lam yakunil ladzina kafaru, da basu kasance kafirai ba, min ahli alkitabi, wasu bangare na ahli alkitabi wal mushrikina, da su mushrikan basu zama kafirai ba. Hatta ta'tiya humul bayyinat, har sai bayyanannun hujjoji na karantarwan Allah madaukakin sarki sun je musu sun yi watsi da su. To su kuma menene bai je musu bayan sun zama kafirai? Allah madaukakin sarki bayan nan a gajeren takadiri suratul bayyinat, Allah madaukakin sarki ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam, laqad kafara allazina qalu inna allaha thalith thalatha, ko wannan bai ishe ka ba ya kai dan uwa? Sannan a je ma wannan din duka duwatan musulmi da muke da su suna yawo babu mazajen aure na gari, duba su ishe ka baka saba ka aura sai ka auro arniya? Anya ko kana nufin alheri wa zuriyanka? Idan kana so ka gane su waye ƴaƴanka, to ka duba wace ce zaka aura. In kana so ka fahimci su waye ƴaƴanka haula da zaka bari, ka duba ka ga wa zaka aura. Ke ma ki duba ki ga wa zaki aura, kina so ki gane su waye ƴaƴanki ko jikokinki a nan gaba bayan rayuwarki kenan. Su zamo abin Allah wanda ne kike so? Su zamo kenan ba su da tarbiyya, ba su da wanda zai kula da su? Akwai wani wanda yayi irin wannan aure, uwar arniya ce, yaje ya auro ta saka zauna, sai ya tura ƴaƴansa America karatu saboda uwar tana da kuɗi, shi ma yana da kuɗi. Da suka je America maimakon karatu sai suka koyo kiɗa da waƙa, haka kuma suka dawo wata ran suka daga bindiga bayan baban ya mutu za su harbe baffaninsu a kan gabansu gadonsu. Su ko baffanin suna ganin cewa waɗannan arnani, ko mun sani in ka je ka karanta Babul Miras za ka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiri baya cin gadon musulmi kamar yadda musulmi baya cin gadon kafiri, baya cin gadonsa. Amma sun zo suna tazazzara ido, suna rashin kunya wa baffaninsu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da baban nasu da ya yi batun basira ya auro arniya. To duk mu ajiye wannan abinda wannan aya take karantar da mu, shi ne ba a auren sha'awa, ba a yin auren sha'awa. yawanci mutane sha'awun su ne take jan su zuwa ga suje su auro ruwan dafa kansu da kansu Allah madaukakin sarki ya ga yana zugida lin nasu huku shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min az-zahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu 'indahu husn al ma'ab ubangiji madaukakin sarki yace zugida lin nasu huku shahawati minan nisa'i nisa'i ya fara ambatawa saboda haka an sani mutane suna da kauna da sha'awar zama da mata ya zabin zuciyarsu to amma kada son zuciyanka ya hana ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari kada bukatan ka naka zauna da matan da kai ta burge ka a fuska fuskanta ne da durinta ya burge ka amma ta ciki kuma fosu ta ciki babu nagartaccen dabi'a a cikin zuciyarta ka je ka auro wa ƴaƴanka uwa mara tarbiya ka auro ƴaƴanka uwa gurbatacciya ta yadda ƴaƴan za su taso daga baya suna Allah wanda rai da baban mu ya sama mana uwa irin wannan to babu aure tsakanin mushrikai masu sanya wa Allah abokin tarayya da kuma mutum mai imani da ka aure mushrika inji Allah madaukakin sarki gara ka aure baiwa kamar yadda dake aure mushriki ke ma gara kin aure bawa inji Allah madaukakin sarki tare da cewa a tsarin aure ba a son aure tsakanin da mai yanci da kuma bawa ba a so sai dai in sadaka ne ko bai wasa ce yana zama da ita ta haihuwa nan da kiransu ummul awlad ko ummu walada wanda yawanci a dokar musulunci ba ma sai yadda su tunda har ka zauna ka tara da ita ta haihuwa yaya to babu saki ma'ana babu sayarwa idan mutum ya tara wa kansa bayi duk wanda yake zama tare da ita a matsayin sadaka to wannan ba a sayar da ita kuma ba a kyautar da ita ta haihuwa yaya ƴaƴanta sun zama mata kan dagarkin walakanci a wannan gida an samu wata baiwan Allah Barira a Madina tana da iyayen gida da take musu bauta sai Allah madaukakin sarki ya sa iyayen nata suka yi mata abin da ake ce masa mukataba iyayen gidan nata lafi mata mukataba ta kawo kudi kaza ba za ta iya kawo kudin ba sai ta zo take ga ummuna Aisha ummul mu'minin cewa ga abin da iyayen gidana suka bani in kawo dukiya da zan fanshi kaina sai na Aisha tace kije ki ga musu ni zan ba da wannan dukiya din amma fa jibin tallamarin ki kuma ni kenan zan dauka tace ta ga musu sai suka ce a ba sai yadda ba in kawai za ta bayar amma mu ne da iyayen gidanki sai ta dawo take ga wa Nana Aisha cewa ga abin da muke manzon Allah ki ne wannan lokacin ya shigo sai yaji sai haka ne sai ya ce Nana Aisha ba komai Allah yana amfani da me aka aikata ni ba abin da mutane suke fada fatar bakin su biha sayyata ki antar da itan jumun san Allah sallallahu alaihi wasallam washtarati lahum alwala ki jibinta musu ki ce ku je ku ne waliyan nata ai innamal wala'u liman a'taka walittaka yana wuyan wanda ya bada yanci ne ba wanda yi banga banga ba yana kokarin a ce shine waliyin wannan innamal wala'u liman a'taka kuma hakan ake yi to bayan an bata yanci tana da miji tunda ta samu yanci yanzu auren su ya mutu daga samun yanci auren ya mutu babu zancen bawai zaɓin ya sake ta kokarin sake ta auren su ya mutu sai yazo yana naci har kuka yake mata saboda Barira mace ce salihan gaske nagartacciyar mace mai biyayya mai da'a mai addini tana da duk wani qualities da ya kamata namiji ya duba domin aure ba ta da alhuzaranci tana da tarbiyyar islamiyya tana da kaza tana da kaza sai yana kallon yayi gagarumin asarar ruwansa da wannan mata mai nagarta mai kyawun hali mai kyawun dabi'u yana ta kuka yana so ta dawo shi ma musulmi ne amma dai bawo sai ya zo yake kuka manzon Allah manzon Allah ya ce to bari zan gwada ko za a yi nasara sai ya zo yake tambayar ta ba za ki koma wurin wane ba ya ce masa ina manzon Allah ta ce masa manzon Allah kai umarni kake bani ko kuma shawara kake shawarta ta kake sai ta ba umarni bane dan da umarni ne dole kuma za ta hakura da kuma shikenan ya zama doka amma manzon Allah ya ce shawartan ki ne yake dan tausayin soyayyarsa ta ce ni haka ne manzon Allah ne ba na kaunar zauna da shi manzon Allah ya ce masa to sai kai hakuri har waka yake mata saboda soyayya to dan haka ne ba a aure tsakanin da da bawa amma da ka auri mushrika gara ka auri bawa kai ma da ka auri mushrika shi mushrikin da zaki aura gara ka auri bawa da yake musulmi ita mushrikan da zaka aura gara ka auri baiwa da take musulma shi yafi maka domin zaman lafiyanka da kuma kwanciyar hankalinka da tarbiyyar ƴaƴanka. In ba haka ba kuma mutum zai aikata abin da yake ba shikenan ba ta hanyar zamantakewa da mata marar kan gado ya haifo ƴaƴa marasa tarbiyya su kasance wato barazana a cikin al'umma a nan gaba. Allah madaukakin sarki ya kare. A gaba sai Allah ya ce
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil mahid, kuma suna maka fatawa, suna son a ba su amsa game da abin da ya shafi jinin al'ada. Qul huwa adhan, ka ce da su jinin al'ada kazanta ne, in ji Allah madaukakin sarki. Fa atazilun nisaa fil mahid, ku nisanci mata a yayin da suke cikin jinin su na al'ada. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, kada ku kusance su har sai sun yi tsarki. Fa iza tadahharna, idan suka samu tsarki, fa atuhunna min haisu amarakumullah, ku zakke musu ta inda Allah madaukakin sarki ya muku umarni. Inna Allaha yuhibbu tawwabina, Allah yana son bayansa masu yawaita tuba. Wa yuhibbu almutatahhirin, kuma yana son bayi masu me masu kokarin yin tsarki. Sai Allah ya ce
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
الله يسعدك هذا الجيل. وبنجي ما دوك ينسر كيتشي نساؤكم حرث لكم ما تنقوا ونكنكم فأتوا حرثكم أنى شئتم, ku zake wa gonakinku ta duk yadda kuke so. Wa qaddimu li anfusikum, amma sai dai ana buƙatar ku gabatar da abubuwa da za su motsa sha'awa da iyali, ba kawai ka je mata ba kaf daya. Wa taqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa alamu annakum mulaquh, ku sani cewa fa ku dinnan masu riskan Allah ne. Wa bashirul mu'minin, kai bishara ga bayin Allah masu imani. Waɗannan ayoyi guda biyu suna da alaka da juna. Magana ake akan jinin al'ada, sai aka kawo batu kuma akan tarawa da iyali. Suna tambayar manzon Allah game da jinin al'ada ya za'a. Jinin al'ada din nan wani abu ne na halitta da Allah madaukakin sarki ya kaddara wa iyaye mata, ba dukansu ba. Akwai wanda ba kwata-kwata ba su al'ada, haka Allah madaukakin sarki ya halicce su, haka za su koma ga Allah ba su al'ada. Saboda tsarin halittarsu, haka Allah madaukakin sarki ya so ya gansu. To lalle jinin al'ada idan ya zo, ana buƙatar a kula da girmama 'yar uwa da jinin al'ada. Kada ki arza mata, saboda a daidai wannan lokaci in ka samu masana kimiyya sun ce ana samun hormonal change. Canji na hormones, wanda duk wani abun da za a yi sai tunzura sai har zukata. Abu kaɗan sai ka ga ana faɗa. Ka bincika ka ga yawan mace-macen aure, yawanci yana faruwa ne daidai irin wannan lokaci. Al'adarta ya zo tana cikin kunci, tana jin ɓacin rai, sai mijin kuma ya mata wani abu sai ta hawo, shi kuma sai ya ga ai shi ne uban gidanta, ta fi nasa keke. Daga nan sai auren aure da dama ka bincika za ka samu ana saki ne a cikin al'ada, tare da cewa saki al'adar saki ne da ake kiransa saki na bid'a, amma kuma an yi fa yayi saki ne na bid'a, ba a sakin mace tana cikin al'ada. To daidai wannan lokacin mace abin da take buƙata lallashi, yadda ake tarairayin mace mai juna biyu, haka ake lallashi da bin mace mai al'ada sannu a hankali. Yana da kyau ake samawa musamman matasa masu yin aure irin orientation makamancin wannan. Shi kawai ɗauka yake shi ne mai faɗa a ji, shi ne alfa and the omega a cikin gida. Don haka ko ma yaya take zai ba ta umarni ta bi kawai. A daidai irin wannan lokaci ko mace takan ji ta kanta ma ta tsani kanta, saboda shi jinin al'ada yana da wani irin gaki, yana da wani irin tashi mai ƙarfi mai firgitarwa a hanci. Duk mata idan suna yi ƙarnin jinin al'adar ba sa son jinsa su kansu, to babu yadda suka iya, haka Allah madaukakin sarki ya kaddara. To shi yasa su kuma Yahudawa a nasu ɓangaren, idan mace tana al'ada in ta zo ta zauna akan wannan a ce kujera ne to wannan kujeran ta gama yawo za ta zauna akan ta saboda me mace mai al'ada ta zauna kasanta ta zauna kai kuma yi amfani da shi ba za a yi ba kujeran ta gama yawo ɗakin da take ciki ma ba za a shiga ba saboda mace mai al'ada kasa ma ce in ta yi abinci ba za a ci abincin ba saboda kasa ma ta yi abinci in ji Yahudawa to amma da musulunci ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya wa sahabbansa da suke fatawa game da jinin al'ada yake isna'u kulli shay'in ku yi dukkanin komai da ya jibinci farantawa rai dan mu gane manzon Allah cikakken mutum ne mai hangen nesa da kuma tausayawa abokanan zama sallallahu alaihi wasallam manzon Allah saboda hangen nesa da tausayawa matansa idan suna al'ada ma yakan yi abin da ake ce masa mubashara mubashara shine rungumemiya a rungumi juna a ji ɗumin fatan jikin juna wannan babu laifi tarawa ne kawai ba za a yi ba isna'u kulla shay'in in ji manzon Allah komai ku yi da matanku in suna al'ada ku kwanta shimfiɗa ɗaya ku ci abincin da suka dafa ku yi rungumemiya ku yi sumbatan juna tare ku yi duk abin da ya kamata na faranta rai a ita mai al'ada ta ji ciwon ba a kyamanta don tana al'ada tarawa da ita ne kawai ba za ka yi akwai maganganu na malamai game da ito yayi kuma idan ta yi al'adar ya ƙare idan al'ada ya ƙare shin ya halatta ka take ta ko kuma har sai ta yi wanka maganganu malamai musamman imamu na Malik bin Anas ya ce ba za ka take ta ba har sai ta yi wanka har sai ta yi wanka tare da cewa akwai wasu malamai da su sun ƙara wa junansu sani cewa babu laifi Allah ya ce hatta ya ɗahuru har sai sun samu tsarkiya ɗahuru ba a nufin cewa wanka ana nufin jinin ya ƙeƙashe ya bushe in an yi za a iya tarawa da ita in ya so ta je ta yi wanka da manufan ɗauke a wannan hadasi manya guda biyu janaba da kuma ɗaukewar al'ada wallahu alam in mun ɗauki fatawar maliku za ta fi kusa da sama maka nutsuwa kai kanka imamu na Malik bin Anas ya ce a bari har sai ta yi wanka in ta yi wanka in ya so sai a zo a ci gaba da harkokin zamantakewa na auratayya to tunda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci jinin al'ada kuma ya ce an nisanci mata lokacin da suke jinin al'ada to lallai yana da kyau a ce mu kula da wannan doka ta Allah maɗaukakin sarki domin nema wa kanmu zaman lafiya da kuma lumana a rayuwarmu ta yau da kullum da kuma abin da za mu riska na sakamako gobe kiyama don haka tunda an yi maganar nisantansu kuma an ce in sun yi tsarki a kusance su shine sai Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum matanku ne tankar gonaki ne a gare ku ma'anan gonaki gonanka kana da dama ka je mata ta ba ta kan hanya ba ka je ta doshe ta cikin gonakin abokananka makwabtanka ka je ta cikin lawalin tana kusa da lawalin ka je ta ko ina ba ta da wani gate na shiga illa iyaka su a janibin mata da aka siffanta da gonakai ana nufin duk wani abin da ke jikin matanka ya halatta ka taba ya halatta kuma ka gani da idanunka haka duk wani abin da ke jikinka kai ya halatta ta taba ya halatta kuma ta gani da idanunka wannan babu wani matsala a kai kamar yadda Muawiyah bin Haidha ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auratuna fima nada wa fima nazar al'auran mu manzon Allah aina ya kamata mu saki al'aura aina ne kuma ya kamata mu iya iyawan mu kar mu bari a gani manzon Allah sai ya ce masa ihfas auratika ka kiyaye al'auranka matukan Allah ya hore maka wadatan da za ka yi sutura kar a gani illa min imra'atika sai ga matarka aw ma malakat yaminuka ko kuma kuyanganka da kake sadaka da ita haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka babu laifi matanka ta taba komai a cikinka kuma wannan yana daidai da fassarar fadin Allah madaukakin sarki da yace nisa'ahunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kana da wani zabi ne na ina tufanka za ta taba a jikinka babu kamar yadda ba ta da zabi ina ne tufan da take sawa zai taba a jikinta to kamar haka komai na jikin matanka halal ne ka gani kuma ka taba kamar yadda ita ma komai na jikinka halal ne ta gani kuma ta taba babu wani laifi duk wani abin da zai sanya muku annashuwa da faranta wa juna wannan babu laifi Allah madaukakin sarki ya ce wa qaddimu li anfusikum muqaddimatin jima shi ake nufi duk fassarar da malamai suka yi tun daga al-Imam al-Fasirin Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari muqaddimatin jima'a ake nufi da aka ce wa qaddimu li anfusikum ko gabatar da muqaddimatin jima'a wasanni na motsa sha'awa akwai matan da ta kai karar mijinta cewa mijinta bai iya yanka limo ba saboda mata Allah madaukakin sarki ya musu baiwa da budurcin kalmomi in za su yi magana sukan ji kunyan fito da gwakwalwar wasu matan ba za ta iya cewa bai iya tarawa da mace ba sai ta ce bai iya yanka lebu amma alƙali ya gane mai take ne an zo kotu sai ya ce wa alƙali ƙarya take ba na iya yanka lebu alƙali ya gane wannan yankan rake ne ko ba mi ne bai gane ba sai ya kira masun da ya ce a je a sayo lebu aka sayo lebu aka ba shi wuka aka ce to yanka ya dauki wuka kawai ya danna wa lebu ta sa sai yanka alƙali ya ce to mun gani lalle ka iya yanka lebu sai aka kira masinjan da ya sayo lebu aka ce masinjan ku da ke zaman sa a kotu ya saba da irin tsarin shari'o'i da salo da hikimomi da alƙali yake amfani ba tare da alƙalin ya gaya masa ba ya ce zo ka yanka lebu ya dauki guda daya yana lubi tashi yana juya shi sai da lemon ya laushi yana daura masa wuka sai fus ruwa ya baje sai ya ce masa to kage da ake yanka lebu daga naka nusar da shi aka ce to ba a takan iyali da garbi sai ka ci mata ce ana buƙatar mukaddimatin jima kuma wannan yakan kawo nishadi yakan ƙara ƙauna a tsakanin ma'aurata ba haka kawai zaka zo maka ce wai gyara ko sai Allah madaukakin sarki ya ce bashirin mu'mini ka yi bishara ga bayin Allah masu imani wato in ka zama mai imani ka ji daɗin rayuwarka ka yi imani da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hau tudun tsira ba za ka yi rayuwa ba da za ka ke nadamanta a gidan duniya sannan kuma za ka yi farin ciki da sakamakon da za ka samu a ranar gobe kiyama a hannu guda Allah madaukakin sarki yakan baiwa bayinsa masu imani alakoro na duniya idan an ce alakoro a yaren bahaushe ana nufin abin da ake sayarwa ku sai a ɗauka a baka kaɗan Allah yakan ci yadda su daɗin duniya kamar yadda wasu daga cikin sahabban manzon Allah sun samu irin wannan su abin da suke nema a gidan duniya ba komai ba ne face gyaran lahiransu to don haka sai Allah ya ba su alakoron duniya kamar irin su Abdurrahman ibn Auf irin su sayyidina Usman sayyidina Abubakar Umar da makamantansu waɗannan duka bayi ne da suka nufi lahira da rayuwarsu sai Allah madaukakin sarki ya haɗa musu duniyan da lahiran duka a duniya suka samu a lahiran kuma su ne ƴan gaba-gaba wurin shiga aljanna muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon taka sawunsu har zuwa ga lokacin da za mu yi ido da su a gidan aljanna kuma nan za mu jabirci karatun sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan aya da take gaba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa da ku tare a cikin lada abin da muka kuskure ko muna addu'a Allah ya cire fahimtar kurakuren ya fahimtar da mu kurakuren da babu ikon gyarawa akwai tambaya ko ƙarin bayani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim